Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiru Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 17 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safiru da kanun labarai.
Cutar coronavirus ta laƙume rayukan mutane sama da miliyan 3 a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta Jami'ar Johns Hopkins. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda. Haka kuma za'aji cewa Amurka ta ce ta sanya takunkumin visa ga waɗanda aka yi imanin cewa suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin demokaradiyya a Uganda.
Dukan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa rundunar sojin Najeriya ta sake bada sanarwar kashe wani kazurgumin kwamandan 'yan Boko Haram bayan kashe wasu rikakkun 'yan kungiyar da ta ce ta yi jiya.
Yara ne ba a gida sunan ba Boko, ba Madiyan ma ba ne.
Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Bauchin Najeriya na shirin mayar da mata masu zaman kansu jihohinsu na asali ko kuma garuruwan da suka fito.
Wallahi ban yi aure ba amma na da yara uku, na samu taimako zan koma jin tabbaki a ɗana.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Baba Yakubu Makeri na tafa da shirin Ada wa Lafiya. Kamar kullum za a ji mu da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Za kuma a ji nasihar Ramadan, albarkacin watan azumin Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Cutar coronavirus ta laƙume rayukan mutane sama da miliyan 3 a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta Jami'ar Johns Hopkins. Da safe yau Asabar, shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 3 tare da kashe mutane sama da 300,000. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaƙi da ƙwayar cutar mai saurin kisa, kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar. India, babbar kasar da ke samar da allurar rigakafi, ta ba da rahoto a yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar sama da 230,000 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Yayin da Amurka ke yiwa miliyoyin mutane allurar rigakafi, har yanzu tana kan gaba a duniya a yawan waɗanda cutar ta kama. Cibiyar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa Amurka na da mutane miliyan 31.5 daga cikin mutane miliyan 140 na duniya da suka harbu da coronavirus. Sai India da ke da masu cutar miliyan 14.5, sai kuma Brazil da miliyan 13.8. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda. An bayar da rahoton zanga-zangar a cikin kewayen biranen da suka haɗa da Minnesota da Chicago da kuma Portland. A cibiyar Brooklyn da ke Minnesota, an ci gaba da zanga-zanga ofishin 'yan sanda na yankin bayan Dante Wright, wani ba-Amurka baƙar fata mai shekaru 20 daga Minnesota, wanda 'yan sanda suka kashe a ranar Lahadi. Kim Porter, jami'ar da ke da alhakin harbin Wright, ta bayyana a gaban kotu a karon farko ranar Alhamis akan tuhumar kisan Wright lokacin da ta tsayar da shi akan hanya. Shugaban 'yan sanda Tim Gannon ya faɗa manema labarai cewa Porter ta harbe Wright lokacin da take nufin amfani da na'urar kashe jikin mutum. Bayan harbin, duka Porter da Gannon sun yi murabus daga sashen 'yan sanda na cibiyar Brooklyn. Amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin demokaradiyya a Uganda, ciki har da lokacin zaɓe a watan Janairu da kuma lokacin yaƙin neman zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin Uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin demokaradiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. Blinken ya ce zaben da tsohon shugaban kasar Yoweri Museveni ya lashe a karo na 6 ba a yi cikin adalci ba. Sanarwar ba ta bayyana waɗanda takunkumin bizar ya shafa ba. Wannan zaɓe ya kasance rikici tsakanin Museveni mai shekaru 76 da kuma fitaccen mawakin nan kuma dan majalisar adawa wanda aka fi sani da Bobi Wine mai shekaru 39 wanda aka tsare kuma aka ci masa mutunci sau da yawa gabanin zaben. Daga baya Wine ya yi zargin an tafka kurakurai a zaben.
An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda sojojin ƙasar suka ce bayan kashe wasu rikakkun 'yan Boko Haram sun sake kashe wani gawurtaccen kwamandan 'yan Boko Haram ɗin. Hassan Maina kaina gare ka.
Hedikwatar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar kashe ƙarin wani babban kwamandan mayakan ISWAP mai suna Bukar Ganafi Cemaram, wanda ake kira da Abu Aisha tare da wasu makarrabansa yayin da suke shirin kai harin ɗaukar fansa a garin Damasak. Kakakin hedikwatar sojan Najeriya Brigadier General Muhammad Yari ya ce biyo bayan kashe wasu rikakkun mayakan ISWAP guda 12 a Mobar a wani ɓarin wuta da ake masu ta sama da ƙasa, shi ne shi wannan babban komanda ya jagoranci wasu gungun mukarrabansa don ɗaukar fansa. General Yarima ya ce cikin wasu tsararrun harare ta sama da ƙasa da sojin Najeriya suka kaddamar ya ɓata shirin 'yan ta'addan na kai tagwayen harare a Gajiram da Damasak. Mummunan hare-haren bumabumai ta sama a tudun Wulgo, Zari, Tumbin Alaji, Kasuma, Sigir da ke kana hukumin Abadam, Marte da Ngala ya yi sanadiyar kashe manyan 'yan ta'adda na ISWAP, inji hedikwatar sojan Najeriya. A jiya ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙarin wasu mutane 65,000 a arewa maso gabashin Najeriya sun tsere daga gidajensu biyo bayan karuwar hararar 'yan bindigar Boko Haram, al'amarin kuma da ya tsaye da ayyukan jin kai a wannan yanki. A bayan nan dai arewacin jihar Borno irinsu da Masak ɗin na fama da barazanar hararar 'yan bindigar Boko Haram. Kwararre kan arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulkarim Abbas ya ce akwai dalilin da ya sa mayakan na Boko Haram suka fi mai da hankali a arewacin jihar ta Borno.
Abin da yake faruwa abu ne kowa ya san gaskiya. Libya dai tunda aka kashe gaddafi sai ya san banda sun da wuta yaji.
Kuma daga nan ake shigowa Mali, a Libya Mali a shigo a Loma da Bateri da daga ta Niger da Difa. Difa ma yana bola da Malam Bateri ko Abadan kenan. Duk wannan irin da yake ganin nan gaba daya area ne wanda ba abun yi, ba makarantu wanda zai aiki, babu wani ma'aikata wanda yake aiki, babu wani sana'a na cikin wanda ake koya mutane. In banda zuwa wannan gwamnan da ya fara kokarin koya mutane sana'a, yara ne ba aiki ga su nan, ba boko, Muhammadiyar ma ba na kirki ba. Duk wanda ya zo samu wannan abun kuma sun zo da kuɗi suna ba mutane kuɗi suna jin ra'ayin mutane, waɗansu a sa su da ƙarfi in sun taɓa sun ji daɗi, sun yi mulki sun yi harbi sun yi daɗi. Gaba da yi su ne ba abubuwa da yake faruwa da yake gani wannan. Suna ga dama nan fatori da kake magana yanzu a dama sai da suke attacking ana kashe su ba sa karewa. Wallahi ina jin chairman na Abadan local government da vice chairman na Mobar local government sai gaya mu sun ga gawan Boko Haram ya kai 300. Ba wallahi sa ta ji an harbi bullet an harbi haka suka ji gaddi ba daga Najeriya. Ga wannan area ka gani yanzu abun da yawa kuma border ne koro kana ji go border ne da shirin ya haru da Niger ya haru da Kamaru ya da jadi ya haru da zanen daga jin Mali daga jin Libya ta jira.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Agai da Hassan ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a shi da Prime Minister Japan Yoshihide Suga sun dukufa wajen aiki tare don tunkarar kalubale daga China da Koriya ta Arewa a taron koli na farko ga shugaba Biden a fadar White House tun hawansa mulki. Biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da Suga a yayin taron yini ɗaya ranar Juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayansu ga wancan Amurka da Japan, kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar kalubale daga China kan batutuwa kamar na tekun gabashin China da tekun kudancin China da kuma Koriya ta Arewa. Shugabannin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa muna adawa da duk wani yunkuri na ɓangare ɗaya don sauya halin da ake ciki a tekun gabashin China. Mun sake jaddada rashin amincewarmu ga da'awar mallakar teku da kuma ayyukan da China ke yi a cikin tekun kudancin China, kuma mun sake tabbatar da matsayarmu kan tekun kudancin China da ke karkashin dokar kasa da kasa, inda ake da yancin walwala daidai da yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya akan dokar teku. Yayin da yake fuskantar suka daga yan jam'iyyarsa ta Democrat, Father White House ta ce shugaba Joe Biden na shirin ɗaga yawan adadin yan gudun hijirar da Amurka za ta iya karɓa na magabacinsa zuwa wata mai zuwa, bayan da farko ya ce zai bar adadin yan gudun hijirar da za su iya shiga Amurka yadda yake. Father White House ta ce ta fitar da sanarwar ranar Juma'a tana cewa Biden zai sanya ƙarin yawan yan gudun hijirar nan da ranar 15 ga watan Mayu, raguwar shekarar kasafin kuɗi kenan. A safiyar ranar Juma'a, Biden ya sanya hannu kan umarnin zartarwa na ci gaba da karɓar yan gudun hijira da yawansu ya kai 15,000 a shekarar kasafin kuɗi ta 2021. Adadin da tsohuwar gwamnatin shugaba Donald Trump ta sanya. Biden ya ce a cikin umarnin an bar yawan ne saboda matsalolin jin ƙai, kuma in ba haka ba yana da nasaba da bukatun ƙasa.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda gwamnatin jihar Bauchi ke wani shiri na mayar da mata masu zaman kansu jihohinsu na asali ko kuma garuruwansu wurin ƴan uwansu. Abdulrahman Muhammad Garika,
babban sakatare mai kula da fannin hizba a hukumar shari'a na jihar Bauchi, Alhaji Aminu Balarabe Isa, ya shaida hakan ne a taron laccawa mata masu zaman kansu a unguwar Bayan Gari, wurin da mata masu zaman kansu ke da zama a wurin. Kan wannan batu na hira da wasu mata domin jin ra'ayoyinsu.
Ko kai ga sunan ki?
Sa'adatu daga Tabarullah.
Me ya fito da ke yar ki ta zuwa zona nan Bayan Gari?
Da ma me fito da ni? Gidan ne fito shi yasa na zo ne abin da mutum.
Kin makaranta kuwa?
Na makaranta a Jiji Tabarullah. Na wani makaranta na JS5.
JS5? Ai kin yi nisa da gaske in kin samu koma gida. Ya ki koma?
Dan koma.
Ga wannan shiri na maganan koma ga iyaye. Duk gwamnati ta ce za ta maishe ki ne wannan ki zauna wajen iyayenki, suna ganin ki suna jin daɗi. Kin amince?
Na amince, amma gwamnati ta ɗan taimaka mana da abin da mu je mu sana da shi a gida.
Ke sana'ar me kike?
Ko gwari.
Gwari.
Ko abinci.
Yanzu kin shekara nawa a Bayan Garin?
Kwalekwale bane shekara na takwas Bayan Gari.
Shekara takwas?
Ban ji ma da fitowa ba.
Ki ga mun sunan ki?
A'a, Zainab Mohammed.
Zainab Mohammed. Daga ina?
Taraba State.
Taraba. Me ya kawo ki nan Bauchi ne?
Wallahi ni na kishin uwata ce.
Kishin mamanki? Ta hana ki zama a gidanku?
Wallahi ta sa ni a cikin rayuwar nan ma.
A'a.
Babana bai tare da ita ya je auri, wata shi kuma babana sai ɗauke ni ya kai ni wurin ta. Daga wurin ta ina ɗan jin irin azaban nan. Ni kuma sai na tashi sai na fito.
Kin yi aure kuwa?
Na ban yi aure ba, amma na da yara uku.
Ba ki aure ba, amma kina da yara uku. Kin sa yanzu ke na waje? To duk suna wajen iyayensu kuma?
A'a, duk suna waje na.
A nan Bayan Gari? To kina so ki koma gida?
Sosai, na samu taimako zan koma jin tabbaki ayana.
Malam Baba Ali shine wakilin mai unguwar Bayan Gari, ya ce ya ji daɗin shirin domin zai taimaka masa wajen ɗaukan ɗawainiyar matan.
Sunana Baba Wale.
Baba Wale.
Ni ne wakilin mai unguwar Tudu Madananiya.
To gashi yanzu an fito da wani tsari na ana so a maida waɗannan mata zuwa asada su da iyayensu a jihohinsu ko garuruwansu. Me za ka ce a kai?
Ina da daɗi. Sun san wani abu da nake yi mai kyau ne, har su ma suke zo da su taimaka mu a kai. Ni na ji daɗin haka saboda ɗan yana kai na ne zan aure tashi na aure mata bakwai a gidana karuwan. Ni ne kayansu, ni ne zaman lafiyansu. Yanzu in suka yaji gidana suke zuwa, ba sa zuwa gidan iyaye saboda wasu kristan ne. Ni nake yin kayan da ake kaina. Na wuri saya shekara na biyar da bazan aiki yanzu.
Ku matan sukan ɗan baka wani ɗan abin rage zafi ne ko kuma dai ba mai baka wani abu a cikinsu?
Wallahi ran kai dai naira. Ka sunan nan ga wasu biyu daga cikin naira ba wanda ke taimako na shi. Allah ne kawai ke ruwa mu asiri na. Sai dai zama da su din yakan kawo wani sabo da wasu daban su taimake ni.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab na musamman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wani abun fargaba ne da ya taso a Ghana, inda tsakanin watanni ukun farkon wannan shekara mutum 777 suka rasa rayukansu, abin da ya jefa al'umman kasar cikin tashin hankali. Isa Ali na wata kungiya mai zaman kanta ta VAL da ke fafutukan kare hatsari a birnin Accra ya mana bayani dalla-dalla akan wannan alƙaluman. Kai tsaye bari mu mika ma Isa ya ci gaba da bayani akan wannan batun.
Na farko san ce alƙalman da sun ka fito bi yanzu haka na watanni biyu cikin shekaran da ke nan, January da February. Na ukun dai wasu dai sun kai karin alƙalman su dai ne ka samu shi sarihan something na. Amma mun ka duba alƙalman da ma'aikatan 'yan sanda na Ghana ke nan sun ka fito da shi na nufin cewa kama cikin watanni biyu an samu hasari mota 2,560 hasarin da an ka samu ke nan cikin watanni biyu. To cikin wannan hasarin an samu mutane masu tafiya a ƙasa da mota ta buge su ke nan su ma adadi 2,766 kenan da mota ta buge su kenan cikin wannan hasarin da an ka samu. To nufin da suke gwadawa cewa kaman shi cikin watanni biyu January to February mutanen da suka rasa rayukansu sun kai fashe radar sarinci 517 shi ne waɗanda suka rasa rayukansu cikin watanni biyu kenan. To akwai wasu kuma da suka rasa rayukansu cikin watan da ya wuce kenan na March. To in an ka hada watanni uku nan duka shi za mu samu shi 700 da kake gwadawa. To kuma in mun ka duba cikin shekaran da ya wuce 2020 kenan, sai mun ka doki watanni biyu cikin 2020 shi ne last year kenan mutanen da sun karasa rayukansu bai kai na shekaran gaba, abinda kaga ya kawo ban tsoro kuma da bacin rai kenan. In mun ka duba 2020 January to February mutanen da suka rasa rayukansu shi ne 339. So in ka cire 339 da in ka ga muna da waɗanda karin da an ka samu kai zuwa gaban da 200 sama, kaga ya kawo damuwa saboda nufin da jama'a ke duba ne da aikin da ake ana so a rage waɗanda alƙalmani ba a kara ba, amma mun gan kaman kari ya zo kai so ya kawo mana damuwa. Kuma cikin alƙalman da sun ka kawo suna nufi cewa kama cikin wannan hasarin motan da an ka samu motoci shi ne motocin kasuwa. Mun ka duba kamar nan muna kiransu turo-turo da manya-manyan bashin na suna kasuwanci kenan.
Motocin haya.
Waɗanda sun ka motocin haya kenan 1,581 an ka same su cikin wannan hasari. Sa'annan kuma mun ka zo baburu kuma na ciki moto kenan da nan ake ce musu moto cycle ko okada a kasashe shi West Africa da dama su ma gaskiya ya kawo damuwa sosai wannan baburun da kuma suke ciki wannan hasari. In mun ka duba alkalmomi su ma sun kai 984 almost 979 kenan. In mun ka duba kaman kashi 50% motocin kasuwanci kenan. So kaga kama wadanga baburan da kuma sun cinci aka same shi cikin wannan hasari kenan.
To gwamnati da wasu dai masu hannu da ruwa da tsaki kamar irin ku an dade ana cewa ana kokari akan batun wannan hatsarin motar. To hakan yana nufin maganar da mutane ke faɗi cewa 'yan siyasa da mahukunta suna yaki akan cutar da zai kawo musu kuɗi a aljihunsu ne ko dai a'a da gaske ne ana wannan yakin?
Sai in ce baba yakin dai sai in ce ana yaki saboda yanzu haka an kaman jiya haka da nake tafiya cikin wani unguwa sai da yan sanda sun ka saya da ni sun ka tambaye ni takardan da nake tafiya da shi shi da driving license da na cire na gwada musu sun ka dudduba motar sun ka dudduba takarda sai suka ce to in ci gaba da tafiya kaga yan sanda na kokarin su sannan mu man da kungiyar da muke sai kan kanmu kuma NGOs mu ba muna kokarin mu sannan kuma yanzu na da fari kuma akwai kuma yan jaridu da yan aikin radio kuma su ma sai shiga cikin wanda yaki ana dan kokari amma to kaga akwai
batun da kai batun takardar lansisin ka da abin nan ka san akwai wasu sukan ce wato a Ghana ba da hankali yake tuki ba da takardar lansis ne saboda da an baka wannan lansin nan shike dan ba a tudanin ya kake tuki a abin nan da dai an duba takardar lasi alhali ko lasin nan akwai wadanda suke bin barauniyar hanya su samu ba tare da iyawa ba shi yasa me zaka ce game da wannan magana da ake cewa ana tuki da lasin ne amma ba da hankali ba
to madalla daga wannan tambayar ke kuma zamu tashi a mako mai zuwa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakub Makeri ne ke sallama da ku an huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Wasiƙa ta farko ta fito daga Malam Habibu Abubakar birnin Bayero ɗan Nijar mazaunin ƙasar Benin. Mai cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. Ni dai kira na ga sabon shugaban ƙasa ta Nijar Alhaji Bazoum Muhammad shine. Ya kamata ya gaggauta ɗaukar matakan ɗinke waraka da aka samu a tsakanin 'yan siyasa da ma sauran wasu ƙungiyoyin fararen hula a lokutan zaɓe da kuma bayan kammaluwar zaɓen. Sannan yayi wa Allah ya tuna da bayan Allah da suka zaɓe shi musamman ma 'yan karkara waɗanda suka fi yawan buƙatu da suke fatan ganin sabuwar gwamnati za ta biya musu. Don haka shugaba Bazoum muna maka fatan Allah ya baka nasarar kawar da dukkanin matsaloli da suke damun al'ummar ƙasarmu Nijar baki ɗaya. Amin suma amin. Wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga Husaina Alhaji Umar Foreba da Ummu Garba na Kwalo da Sadiya Isa mai kati gashuwa masu cewa fatan alkhairi ga gidan rediyo mai albarka. Muna taya al'ummar ƙasar Nijar murnar rantsar da sabon shugaban ƙasarsu wato Muhammad Bazoum. Muna fatan zai kwatanta adalci da gaskiya. Wasiƙa ta biye ma ta haɗin gwiwa ce daga Aliyu Usman Takalafiya da Hamza Galadima birnin Kebbi da Usman Adamu Aliru masu cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. A yau muna kira ga mahukuntan jamhuriyar Nijar da su fito fili ba tare da wata rufa-rufar komai ba su bayyana wa 'yan ƙasar da ma sauran al'ummar duniya hujjarsu ta cewa an yi yunkurin kifar da gwamnati gabanin rantsar da sabon shugaban ƙasa. Ita ma dai wasiƙa ta biye ta haɗin gwiwa ce daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman Takalafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa masu cewa muna yabo da jinjina ga kungiyar nan da ke Najeriya da ake kira MANI wadda ta ɗauki ɗawainiyar taimakawa mutane masu fama da taɓuwar ƙwaƙwalwa samun jinya ba tare da fargabar tsangwama ko wariya ba da fatan sauran ƙungiyoyi za su yi koyi da ita. Ita ma wasiƙa ta biyu kuma ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya masu cewa muna so ku ba mu dama mu bayyana farin cikinmu kan sunayen da aka bankaɗo na masu ɗaukar nauyin ƙungiyar Boko Haram da fatan gwamnatin Najeriya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta waɗannan maciya amana don kar farin cikinmu ya koma ciki. Yanzu kuma ga nasihar Ramadan albarkacin azumin Ramadan.
Sunana Abdulhamid Malam Ahmadu mai wa'azi da magaram Niger. A takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahrur Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas shine wata na Ramadan wanda Allah ya sabu wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane a farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwalluwa wadda a kullun tana buƙatar mizani abinda zai ja ta rayuwar da ta yi daidai ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiri babban abin da zamu yi magana akai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alqur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kalau kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in kauce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama an same shi da hankali da nsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in lam yastati'in ba zai iya ba annabi yace fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewa a Ramadan ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci yayi so idan Ramadan ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi an tambaye annabi ta sadaka ta yi lada ya ce gwalgwadon iyawarka a wata ruwa ya ce dan karamin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya
To da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
Cutar coronavirus ta laƙuma rayukan mutane sama da miliyan 3 a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta Jami'ar Johns Hopkins. Da safe yau Asabar shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 3 tare da kashe mutane sama da 300,000. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaki da kwayar cutar mai saurin kisa, kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda. An bayar da rahoton zanga-zangar a cikin kewayen biranen da suka haɗa da Minnesota da Chicago da kuma Portland. A cibiyar Brooklyn da ke Minnesota an ci gaba da zanga-zanga a ofishin 'yan sanda na yankin bayan Dante Wright, wani ba-Amurka baƙar fata mai shekaru 20 daga Minnesota wanda 'yan sanda suka kashe a ranar Lahadi. Amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin demokuraɗiyya a Uganda ciki har da lokacin zaɓe a watan Janairu da kuma lokacin yaƙin neman zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin Uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin demokuraɗiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a shi da Prime Minister Japan Yoshihide Suga sun dukufa wajen aiki tare don tunkarar ƙalubale daga China da Koriya ta Arewa a taron koli na farko ga shugaba Biden a fadar White House tun hawansa mulki. Biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da Suga a yayin taron yini ɗaya ranar Juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayansu ga wancan Amurka da Japan, kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar ƙalubale daga China kan batutuwa kamar na tekun gabashin China da tekun kudancin China da kuma Koriya ta Arewa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Salfilo Hashim Gumel da ya sa ni gabatar da shirin, da Haile Hailu wanda ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Karamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.